Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa VOH Tehran muke cewa ku munnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta 1444 Hijiriya. Wato shekara ta 2023 miladiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. Don haka, yanzu sai ku gyara zama, ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. Dr. Bismillah.
Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai.
Allah saufa ta'lamun.
Hajjala da sanu za ku sani.
Thumma kalla saufa ta'lamun.
Sannan hajjala da sanu za ku sani.
Kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin.
Kai idan da kun sani sani na hakika.
La tarawunna al-jahim.
Hakika tabbas da za ku ga wutar jahim.
Thumma la
sannan hakika tabbas za ku ganta gani na hakika.
Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im.
Sannan hakika tabbas za a tambaye ku a wannan ranar game da ni'imomin da Allah ya yi a gare ku. To daga nan sai Ubangiji Subhanahu wata'ala ya shiga yin bayani dangane da wani tanadi na azaba, azaba mai tsanani da ya yi wa waɗannan waɗanda suka shiga cikin irin wannan hali na neman yin fito da junansu da nuna alfahari wa juna. Allah ta'ala yake cewa kalla saufa ta'lamun, wato al'amarin da kuke kai da sannu za ku gani. Irin wannan alfaharin da kuke ciki ku masu yi wa alfahari juna, to lalle da sannu za ku san al'amuran da zai biyo bayan natija ɗin irin wannan abu da kuke kai na fitowa kuna nuna wannan mu muka fi yawan abu, wannan mu muka fi yawan abu, mu kuna yi wa juna wato wani abu na alfahari. Allah ya ce da sannu za ku sani. Wannan takidi ne da Allah ta'ala yake cewa thumma kalla saufa ta'lamun, wato yana ƙarfafa wannan abin da za su sani din da sannu din kenan, wanda malamai da dama daga cikin masu tafsiri suka tabi akan cewa wannan ayan ta farko kalla saufa ta'lamun da kuma ta biyun nan thumma kalla saufa ta'lamun, wato wani abu ne da yake maimaita maudu'i guda wanda yake nuna ƙarfafa wannan magana ta cewa lallai sa ta'lamun din. Kuma gaba ɗaya suna nuni ne akan al'amura na azaba, azaba da take jiran waɗannan mutanen da suke zuwa suna alfahari da juna, suna nuna wa junansu cewa mu mun fi ku yawan abu, wannan su ce mu mun fi ku yawan abu. Wato sa ta'lamuna al'azab al-alim, wato azaba mai raɗaɗi za ta fuskanto ku. Waɗansu malaman abin da suka faɗa kenan, waɗansu malaman tafsirin su kuma suka ce a ayan farko ishara take yi zuwa ga azaban kabari da azaban barzahu, ita kuma aya ta biyu thumma kalla saufa ta'lamun din nan ta biyu tana wato magana ne dangane da azaba ta ranar kiyama. Kowace azaba ce wannan a cikin kabari da barzahu, da rayuwar barzahu, wannan kuma ainihin azaba ce
a ranar kiyama bayan an yi hisabi. An ruwaito wani hadisi daga Ali ibn Abi Talibin alayhi salam yake cewa mazulna na shukku fi azabil qabr hatta nazalat alhaqumat takathur. Yace da yawa daga cikinmu waɗansu suna nan akan shakku na azaban kabari har sai da wannan ainihin alhaqumat takathur wannan sura ta sauko. Sannan mutane izuwa abin da yake cewa kalla sofata alamun dinnan a lokacin ne shi imamu yake cewa ai kalla sofata alamun yuridu fil qabr. Sannan abin da yake nunawa shine za ku sani ne azaba ta cikin kabari kenan. Thumma kalla sofata alamun wato ba'dal ba'th kenan wannan bayan tashi daga kabari kamar yanda imamu Ali alayhi salam ye ishara akai a cikin littafin Majmu'ul Bayan na Allama Tabrasi mujalladi na 10. To wannan abubuwa ne masu muhimmanci dangane da wannan fassarori a cikin tafsirul kabir na Fakhrur Razi. Shi kuma kamar yanda ya rawaito shi daga Zar ibn Hubaysh wato ɗaya daga cikin sahabbai na Imam Ali alayhi salam yana cewa kunna fi shakkin wato mun kasance a cikin shakku dangane da azaba ta kabari hatta sa'alana aliyan har sai da muka kasance wato su ashabin Imam Ali ne suke cikin shakku har sai da suka je suka tambaye Ali fa akhbarana sai Ali ya ba mu labarin cewa hadhihi al-aya lalle wannan aya dalilun ala azabil qabr dalili ce akan azabar kabari wace aya shine wannan din kalla sofa ta'lamu alama ce ko kuma dalili ne na nuna azaban kabari. To daga nan sai Allah subhanahu wataala yake cewa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin wato ku saurara ba al'amarin yanda kuke tunani bane fa ku waɗanda kuke irin wannan al'amura na wato alfahari wa juna da yawan al'amura yawan abin da kuka tara ku saurara da a ce ku dinnan kun san al'amarin lahira sani na yaqini to lalle da ba ku kasance kun ba da lokacin ku cikin al'amura na alfahari ba da yin fito na fito da juna a cikin irin wannan al'amari ba da ba ku yi ba wa'annan abubuwa wadanda suke marasa tushe da ba ku ba da lokacin ku kuna yi ba wato tsawatarwa ce Ubangiji subhanahu wataala yake yi shine yake kuma biyan wannan magana cewa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin da kuna da ilimi na yaqini dangane da al'amuran da suka shafi lahira to da ba ku shiga cikin irin wannan ayyuka na alfahari wa juna da neman wannan yace yafi wannan al'amura masu yawa ba da ba ku yi ba shine Ubangiji subhanahu wataala domin ta'kidi sai kuma yake cewa la tarawunnal jahima da kun san kuna da ilimi na yaqini dangane da abubuwan da zai biyo baya to lalle da kun ga wutan jahima thumma la tarawunha aynal yaqin thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im a cikin wannan rana Ubangiji subhanahu wataala yake cewa lalle sa a fito a nuna muku abubuwan da kuka ciyar waɗannan ni'imomin na Allah subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala ya ba ku to za ku yi bayani akan cewa ya kuka ciyar da waɗannan ni'imomi din shin kun yi amfani da ita ne a cikin da'a din Ubangiji subhanahu wataala ko kuma kun yi amfani da dukiyar da wannan ni'imomin da Allah ya baku ne cikin sabansa subhanahu wataala ko kuma ya kuka yi kun barnatar da al'amarin da ni'imomin da Allah ya baku ne ba ku kasance kun miƙa al'amura na haƙoƙin da ke tattare da waɗannan ni'imomin Allah subhanahu wataala ba lalle sai kun gani sai kuma Allah ya tambaye ku akan waɗannan ni'imomi din da ya ba ku waɗannan abubuwa ne waɗanda ya ihwanuna suke fa na haƙiƙa dangane da wannan duniya ina masu fito na fito da juna akan al'amura waɗanda ba su da muhimmanci a wannan rayuwa wannan yace ni ne nake da kaza gidana kaza motoci na kaza mata na kaza ƴaƴa na kaza duk waɗannan al'amura ne na fito da me da al'amuran da Ubangiji yake so mu ba da lokaci akan su biyayyan Allah neman tsururutan halal yanda zaka rabu da duniyar ma lafiya yanda zaka je ka samu ka hadu da Ubangiji lafiya ka rabu da iyayenka lafiya ka kyautata al'umma waɗannan ne ayyuka masu muhimmanci a wannan duniyar maimakon matsaya mu yi su sai kasance ba shi muke ba alhakumat takathur kamar yadda Allah yake nuna mana abubuwan da ke gaban mu shine kurin maimakon tsururuta mai wani yake da shi wancan me yake da shi sai hasada wa juna sai alfahari wa juna sai fito na fito wa juna to shine wannan aya ko kuma wannan sura gaba ɗayan ta ma suratul takathur take mana ishara dangane da al'amuran dake nan yake cewa ma min rajulin takabbara aw tajabbara illa li dhillatin wajadaha fi nafsihi babu a taba samun wani mutum wanda zai zo yana yin takabburanci yana yin dagawa yana nuna isa ba face sai saboda wani kaskanci da yake da shi a cikin zuciyarsa akwai wani kaskanci da yake tattare da shi a cikin zuciyarsa shi yasa yake zuwa yana nuna irin wannan takabburanci din wannan hadisi ne da yazo a cikin littafin Biharul Anwa wasu kuma malaman suka ce a hadisin yazo ne a cikin Usulul Kafi wani hadisin kuma daga Imam Muhammad bin Ali al-Baqir shi kuma yana cewa salasatun man amila yana cewa salasatun min amal al-jahiliyya abubuwa guda uku suna daga cikin ayyuka na jahiliyya al-fakhru bil ansab wato mutun yazo yana yin wato al-fahari da ainihin nasabin shi dangi yana al-fahari da su wani hadisin daga Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam yana cewa ahlaka an-nas ithnani wato abubuwa biyu ne suka halaka mutane khawful faqr ɗaya daga ciki shine tsoron talauci wa talabul fakhr da kuma neman wani abu na al-fahari waɗannan abubuwa biyu sun halaka mutane to abubuwa da dama waɗanda suke na hakika shine cewa mafi girman abubuwan da suke sa kwadayi da rowa da wato wani abu na alahin neman wanzo a cikin duniya da kuma fito na fito da juna ta hanyar al-fahari da neman cewa wannan ni ne kuwa ne da yawan fasadi a cikin al'amura na al'umma ba komai bane illa irin wannan tsoro mara tushe na talauci da kuma alfaharin da mutane suke so su kasance a kai tsakanin su da al'umma mafi da dama abin da yake sa mutane cikin irin wannan yanayi kenan tsoron talauci da kuma ainihin neman yin alfahari wa juna shine za ka ga mutane suna kutsawa a cikin irin wannan ainihin kamar yadda wani hadisi yazo daga manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma akhsha alaykum alfaqra walakin akhsha alaykum at-takathur wato bana tsoron muku wani abu na talauci ku mutane abinda nafi tsoro akan ku shine yin alfu wato neman tara abubuwa at-takathur din neman tara abubuwa shine nafi muku tsoro wannan ba karaman isharar bace daga manzon sallallahu alaihi wasallam to asalin neman yin wato abinda zai shama alfahari wa juna da fito na fito wa juna shine wannan takasur din ai ka ai ta tarawa a ce ai ni na fika ni ne mai kaza na fika yawan kamfanoni na fika yawan gidaje na fika yawan gonaki na fika yawan motoci amata na kaza yaya na kaza irin waɗannan shine aka fi mana tsoro manzon Allah yace ya fi mana tsoro su ba wai talauci ya fi mana tsoro ba irin wannan ya fi mana tsoro kamar yadda Allah ta'ala yake sukan waɗannan alhakumat takasur waɗannan abubuwa din da manzo yake cewa shi ya fi mana tsoro at-takasur ya fi mana tsoro ba talauci ba to ala ihal wannan bahasi ne mai muhimmanci kuma ya nuna cewa wannan bayani na manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo wani hadisi ne fa daga manzon sallallahu alaihi wasallam at-takasur fil amwal wato takasur yawan tara abubuwa a cikin dukiya shine tattarata jam'uha min ghairi haqqiha mutum ya tattara dukiya ba tare da haƙƙi ba ko kuma wa man uha min haqqiha da kuma hana haƙoƙin ita wannan dukiya din wa shaddaha fil awiya da kuma tattarata da boyeta aje a wani guri duk waɗannan sune wannan al'amuran da suka shafi al'amari na takasur din nan wannan bahasi ne wanda yake mai yalwa kuma akwai hadisi da dama da suka zo a dangane da wannan ma'ana a cikin tafsiri wato ma'anar al-hukumat takasur din nan wani hadisin manzon tsira da yake so ya fassara mana al-hukumat takasur sai yake cewa ya kulu ibnu adam shi dan adam yana cewa mali mali dukiyata dukiyata wa maluka man maluka illa ma akalta fa afnaita to yanzu menene dukin naka babu wani abu daga cikin dukiyarka illa abin da kaci kuma ya kasance ya fita daga gare ka aw labista fa ablaita ko kuma abin da ka sanya shi na tufa shi ma ya tsufaya ya zama ya ruddige aw tasaddaqta fa amdaita ko kuma wani abu ne wanda kai sadaka da shi ya kasance shi wannan ya wanzu to wanne ne daga cikin malin da mutum yake da shi a cikin wannan rayuwa kenan in dukiya ne dukiya dukiya to ka gani in ci kai to ka ci ka sayar da shi in kuma sawa kai a jiki shi ma ka ci ka siyo yadin da yafi kowanne tsada yadin ya tsufa sai ka cire kuma kayar to menene kuma ya dubi baya amma abin da ka ciyar ko kai sadaka da shi to wannan ne fa amzaitahu shine ka ajiye shi wanda zaka yi amfani da shi ranar kiyama shine zai amfana mutum kenan saboda haka kenan dan adam ba shi da komai wanda zai zama ya tattara shi a wannan duniya zai zama wai zai ajiye shi ko nan gaba zai amfani da shi saboda bai san lokacin da zai fara duniya din ba balle a taso ana cewa yake halal yake haram ana tattara ta a ci wannan a sha wannan a sa wannan duk shine fa rayuwar ci da sha da sanya tufafi ko takalma masu kyau da sauran waɗannan abubuwan to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suka kasance zaka ba su a duniyar nan amma in ka ciyar a fikin cikin tafi amma in ka ciyar da wannan dukiyar fi sabilillahi a tafarkin Allah subhanahu ta'ala to wannan abun shine wanda zai gina maka personality dinka komai kankantarsa saboda shine zaka je ka girbe shi ranar kiyama
to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi anan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.